بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بياقي أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودة ساشة هدوة أولن يمسينا رانا السبر أيومنا إشرين لبيرقة رمضان هجرة دبوت أيادة اليهود إلى أربعين دبقوي واندي ذودي ديد الشابيرقة وطن أكو ميلادية دبوبي دا إشرين دشدة gabaninmu dola inda muka tsaya akwai tambayoyi kamar haka. Wannan yana cewa an ce mai gaminci Allah yana ƙara masa ne kwana, shi ne ke tambaya ya abin yake. Haka ne hadisi ne ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Imam al-Bukhari da Muslim da sauran malamai suka fitar. Manzo Allah yana cewa wanda yake so a jinkirta masa cikin ajalinsa a kuma yalwata masa cikin arzikinsa, wanda Allah yake yi sai da zumunci. To nan malamai sun tattauna ne ake nufi da jinkirtawa a wajen ajali, din daga ayoyin Alkur'ani sun nuna cewa idan ajalin mutum yayi to babu jinkiri. Wannan ya akhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah baya jinkirtawa wata rai idan ajalin ta yi zo, da sauran makamantan irin waɗannan ayoyi. To kuma ga hadisi yake cewa a jinkirta masa cikin ajalinsa. To malamai sun yi bayanai daban-daban masu yawa, dan akwai kuma ayoyin da suka nuna Allah yana canza abin da ya ga dama. Yaqullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab, Allah yana goge abin da ya ga dama, ya bar abin da ya ga dama. Ummul kitab yana wajen Allah madaukakin sarki. To da makamantan waɗannan ayoyi, to shi yasa malamai suka yi bayani mai faɗi. Daga cikin abin da suka ambata, suka ce ana ƙarawa hakikatan, tabbas za a ƙara mutum shekarun, mutum Allah ya rubuta zai shekara 50, amma ya sa da zumunci sai a ƙara mai 10 ko 5 ko wani makamancin haka. Suka ce domin akwai ƙaddara mu'allaka wadda take rataye da wani abu, Allah ya rubuta ta amma ya rataya ta da wani abu, wanda idan Allah ya so to shi kenan sai ya sanya bawaye wannan abin don ya cimma wacce ƙaddara ta aka rubuta. An kaddara cewa zai shekara 50 in bai sada zumunci ba, in ya sada zumunci kuma zai yi shekara 60. Kun ga dama a takadiri guda biyu ne aka yi. To wanda Allah yake so shi zai ci bawa ne, shi bawa Allah zai datar da shi zuwa gare shi. To sai ya zama wadda ya akhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah ba zai jinkirta wata rai in ajalin shi zo ba, ma'ana ajalin sa wanda tun a wajen Allah tun farko shi ne wanda Allah ya kaddara. A wajen mala'ika ne zai canza, yaqullahu ma yasha, a wajen mala'ika tunda shi bai san hakikanin komai da komai ba. Da haka za a iya ba mala'ika mai ɗaukar cewa in yi shekara 50 a lokaci kaza, a rana kaza, a daidai wuri kaza, ka ɗauki rayuwar shi. Daga baya kuma ya sada zumunci, sai a gaya mala'ika to yanzu wannan an cire wannan, an ɗaga zuwa lokaci kaza, amma a gurin Allah dama can an rubuta abin da zai yi wannan shekara 60 ɗin zai yi, sai dai an allaka ta da wannan. To wasu malamai suka ce idan haka babu wani karo tsakanin aya da kuma abin da hadisi ya nuna. Wasu kuma sun fassara ma'anar buɗaɗa masa arziki, suka ce ana nufin a sanya mai albarka, domin albarka in ta shiga cikin abu to abin ƙaruwa yake, sai faɗi ya ƙaru yadda yake ake zato. In Allah ya sanya mutum albarka a dukiya, to sai ga yayi aikin da wanda yake da ninkin ba ninkin dukiyar shi bai yi ba. Wanda in wani yanzu aka ce ai wanda ya aikin nan ga dukiyar da ya mallaka, sai a ce ƙarya ne. Akwai irin waɗannan mutane, za ga ayyukan alkhairin suna da girman gaske. In mutum ya gani sai ka je ce amma wani da ya mallaki kaza ko, amma hakikanin da zai ja ma abinda Allah ya bashi ya mallaka sai ga bai kai yadda yake zato ba, to albarka ce ta shiga cikin abin. Haka ne ita shiga cikin lokaci. Za ga wani ya rayu shekara 50, 60, 70, amma ya yi shekara 40 ya yi abinda wancan bai yi ba a cikin shekarun da ya rayu, saboda albarka ta shiga. Suka ce to shi ne abinda ake nufi, za a jinkirta mai ajalin shi, ma'ana za a yi mai albarka a cikin rayuwar shi ta yadda
albarka in san shigar ayyukan su zai yi abuwa na alkhairi da ko ba ya fito shi kamar yana rayi za a yi tabbatar shi kamar ya zama yana rayi so ramu da zalu da malami suke na ambata ma wadannan guda biyu dan su ne suka fi karfi imamu shaukani yana da littafi akan wannan hadisi banda shi akwai wani malami shi ma yana da littafi akalla na ga rubuce-rubuce sun kai guda uku akan wannan littafi da tsiri bazan iya kenan surayen su yanzu saba amma dai akwai rubuce-rubuce a kai sai kuma neman addu'a wanda muna fatan duk wanda yake da wata bukata ta alkhairi Allah ya biya masa wanda yana cewa gidan da yake zaune bai yi borehole ba sai daga baya yayi amfani da wani sashi na hanya aka yi borehole to me hukuncin haka a musulunci tunda ba fili na bane ya danganta in ka yi kan hanya tare da izini da neman izinin wanda ya cancanta a nemi izininsu kuma tunda ko wanda na sani ba rufe hanyar yake gaba ɗaya ba amma mutum ya zo ba a jami'a ba zai taɓa sanin nan akwai rijiya ba da haka in ka nemi izinin hukuma zangi kuma za ka sassa lafiyar rufe ka kamar da ƙasa kowa ya ci gaba da amfani da hanya babu wani abu a kai tunda zahirin tambayar gurin na hukuma ne in na wani ne ke ka nemi izini in kofar gidan wani ne kuma sai ka nemi izini zan yi rijiya a nan amma zan rufe ka yadda za a amfani da hanya inda izini ka nema babu wani abu filin hukuma kuma matsalar shi ne ka rufe idan ba za a amfani da shi ba amma in ba ka rufe ba ya zama ka yi mai da kasa ka rufe an ci gaba da wucewa to ba na jin kana da matsala da hukuma sai in wani aiki za ta yi sai a gaya mata ita kuma ta san yadda za ta yi mata sai tambaya ta biyu ke mulkin demokaradiyya ne shugaba ko gwamna ba zai iya yin abin alkhairi ba ba tare da yan jarida sun yada ba a kafafen yada labarai to irin wannan shugaba ya zai kauce wa riya a ni a fahimta ta ba za a ce ba zai iya yi ba ayyukan kala biyu akwai ayyuka na karan kanshi na ibada da zai yi wanda ya shafi ko da dukiyar gwamnati ne kuma ba lalle kowa ya sani sai jira ofar da suke mulki da jajjar suke fita su je su gano wani abu ba ma jira suke ci an samu su ba da haka akwai ayyuka da yawa da zai yi ko yan jarida ba za su sani ba ko ma ta ci ya ga dama ta sani kuma zai iya yi da akwai kuma abinda in zai yi ka'ida ne sai an sani wanda idan sai an sani da shi zai sani ya shi ne zai yi dan sauke da wuri misali zai gyara hanya zai samar da ruwan sha zai gabatar da wani abin da zai shafi al'umma gaba daya wanda aiki ne dama na shi a matsayin shi na shugaba dama nauyi ne Allah ya dora masa sai dai kuma a tsarin shugabanci akwai yan jarida da za su bi shi in dai shi yayi niyyar sauke nauyi da Allah ya dora masa yayi ne dan ba da wannan haƙi bai hada ya samu lada a wurin Allah ai yadda idan yayi laifi yana shugabanci Allah zai kama shi haka idan yayi aiki kirki kuma Allah zai ba shi lada amma idan dama da niyyar kurin a faɗa ne kamar yadda da yawa daga 'yan siyasa da yawa ba mu ce duka ba suka raba abinci suka raba taimako na kuɗi suka raba jari amma niyyar su a ji cewa sun yi wannan dan ya zama abin lissafi sun su za su faɗa kuma za a ba 'yan media su rubuta su ma su faɗa 'yan jaridu ma za su faɗa kaga wannan dama asalin niyyar ta a jike a gani kaga wannan babu lada a gurin Allah amma in wanda ya zo ya aikin da yake nauyin shi ne kuma al'umma ta sani amma shi yayi ne da yake soke nauyi ba za ka ce zai jira da gurin Allah wanda kuma a gefe akwai ayyuka na alkhairi da yawa da zai yi ba tare da wani ya sani ba sai in ya ga dama a sani in ba ga dama ba za a sani ba zai iya yi shi da shi ma mutum ne kuma yana da dama da zai yi abubuwa da yawa yanzu dan gwamna ya kira ka ya gana da kai a matsayinka na abokin shi ko na dan uwan shi na jini ko wani wannan ya ce kai kaɗai yake so ya gana da kai ba za a ce dan me zai kira ka ba sai ya shiga ya gana da kai ma da irin da zai maka ba tare ma da wanda ya sani maka za baki ka daga ta kona maka mutum haka da haka duka biyu zai iya yi amma dai hatta wanda za a yada din abin da ake bukata a gurin shi ya yi da niyyar sauke nauyin da Allah ya dora masa shi ne babban manufa wannan nauyi da Allah ya dora masa sauke shi ko da ne a kai shi idan ya yi kuma Allah zai iya ba shi lada a ciki wallahu a'lam waɗannan tambayoyi guda biyu zan karanta su ne kullum dan jan hankali amma ba da haka ba zan karanta ba na ɗaya yana cewa ya yi wasa da iyalin shi a azumi har ya fitar da ruwa to me hukuncin azumin shi ramuwa zai ko kafara sai na biyu shi kuma yana magana cewa menene hukuncin wanda ya fara cin abinci da sahur amma yana kokwanto ko lokaci ya wuce kuma sai bayan ya fara shi sannan aka masa magana cewa tabbata lokaci ya wuce sannan da an faɗa masa sai da ya sha ruwa saboda sauri ya wai da ya ci abinci bai sha ruwa ba haka zai bashi matsala na karanta su ne ba dan sun cancanta a karanta ba saboda abin akwai wasa a ciki yanzu mai magana da iyalinsa sai an gaya masa watan azumi ake ka san azumi kake to me ya kai ka har ma ka je gurin iyalinka har sai abin da zai kai ka zuwa ga iyali akwai wasa a ciki ba yau aka fara azumi bare ka ce manta wani ko wani makamancin haka in farko azumi ne za ka yi mutum ya manta saboda ya saba al'ada shi ke ɗabi'a shi ke yi wasanni to kaga zai iya manta amma ana cikin azumi haka ko ina an san azumi yake tunda tambaye ta nan cewa ba wai wannan bane shi kuma wannan da yake magana yanzu ba wani wanda zai ce wai ya farka bai san alfijir ya fito ko bai fito ba saboda yanzu ga agogo nan ko ina kowa da yake da waya akwai agogo a cikin waya ya tashi zai duba ita ce farkon wanda take kusa da kai wanda ga ma suka jarabci da waɗannan kababan sadarwa da ya farka ita yake zuwa ya gani aka turo mai zai tura kuma ka ce wai baka sani ba har ka ci abinci wai kana kokonto da can lokacin da ba waɗannan abubuwan ba su yawaita ba ba agogo umma akwai ba kowa yake da shi ba kayan da za a gane ba kalanda ba rediyo ba bayanai mutum yana iya tashi zan bai sani ba ko ba kowa zai iya gane alfijir ya fito ko bai fito ba amma a yanzu kaga a rediyo a fara sannan kuma ga kalanda ko ina ga kuma agogo yana tare da kai kuma abuwa ne da suke a fili a sani yanzu duk wanda ka tambaya nan zai ce masa karfe nawa ake shan ruwa zai ce karfe kaza ne to za ka farka ka samu cin abinci baka duba ba to gaskiya ni fahimta ta ina fahimta irin waɗannan wasa ne da ake yi kullum mutum bari ya farka tunda ya san yayi bacci yana farkawa sai ya rarrabe abinci saboda idan ya ci daga baya sai ya duba sai ya ce ai bai sani ba to Allah ya sani Allah ya sani in ka tashi in dai da addini da san addini gurin mutum kuma da niyya to abinda zai fara tantancewa yanzu da na farka karfe nawa kada in je in shiga abinda yake haƙƙi na Allah shine abinda duk mai hankali zai fara yi kuma wani ne mun tambaya dan nan wai mata na cewa wai ya rage minti 30 a sharuwa sai suka ji kamar kiran sallah sai suka sharuwa minti 30 fa yanzu mutum ya ce ba karfe 6 wai ya ji kamar kiran sallah gaskiya da kike zauna a nan ko kiran sallah muka ji ma sharuwa dai ba mutum ba cikin rani yake can inda ba ya ganin rana ba wai kuma haka amsa ake so ka bayar ka ce to ai shi kenan ba komai ake wai duk wannan wasa ne da ake yi to irin waɗannan ba ma maganar ramuwa ba ce mutum ya laifin da sai ne ta tuba da istighfari a wurin Allah dan ya ji karfin ka ce wai ya azumi dai rama tunda ganganci ne a ciki ganganci ne kana bacci kana farkawa abinda za ka fara yi kana so ka ci abinci tabbatar yanzu karfe nawa in ka tabbatar to sai ka yi in addinin Allah yana da girma a gidanka ba kullum za ka tashi ka kama cin abinci ba sai ka gama ka ce wai ai ban sani bane da gara kaza wannan abin akwai wasa a ciki da aka yi wa kan mu fada mu kiyaye sai ya girmama addinin Allah gurgure da ya girmama addinin Allah gurgure da shi da girma a gurin Allah duk wanda yake so ya gane matsayin shi a gurin Allah ya kalli addinin Allah a gurin shi in kana girmama al'amuran addini kana girmama masallaci kana girmama alqur'ani kana girmama karatun alqur'ani kana girmama sallah to alama kai ma mai girma ne a gurin Allah duk wanda kuma yake rena addini to bai da girma a gurin Allah ba sai an gaya masa ba wannan yana gwada cewa bai da girma a gurin Allah da haka ne kokari ne kiyaye tun da abin da yasan zai ga masa saban Allah to yi kokari ya bari kada mutum ya shiga fatawar malami ba za ta gyara maka abin da kai daga sarki ba inda yanzu zaka tambaye wani malami ce yayi shikenan tunda baka sani bane da ta'azzumin ka yayi Allah ka ya sani ko ba to malami ba ta halatta haram ba ta haramta halal malami zai iya kuskure a fatawa to amma in kai ka sani ka koye masa ko kai fatawar da yadda zai baka amsa yadda kake so to ba a gurin Allah bai canzu ba yana nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ni mutum ne yace sashin ku yana kuma da shafi sai su kawo min ku kawo min tsara guri na manzo Allah ya ce wala Allah ɗaya bangaren ya ki ɗin iya bayanin hujjar shi sai in matsa hukunci da cewa shine mai gaskiya yace to ku sani duk wanda ne mai hukunci alhali ba shine mai gaskiya ba to wani yanki ne na wuta nan kunta masa manzo Allah ke nan kai ya fadita yace wani zai bori iya bayani zai zo mara gaskiya ya fi baki ya fi iya magana sai zo ya fadi abubuwa mai gaskiyar kuma ya tsaba bayani shi kuma mai fatawa malami mai bada fatawa ko alƙali yana hukunci ne da abin da ya bayyana gare shi to idan aka yi hukuncin alhali abinda aka yi kai da aka yi ba hukuncin ka san ba daidai ba ne kullun surutu kai da dabara kamar irin wanda za su yi ne shi su dau lauya su san laifin suka yi lauya ya yi kakkare alƙali ce to wannan hukuncin na alƙali bai halatta haramta baya haramta halal a gurin Allah hukuncin yana nan a gurin Allah yake to haka ma addini yanzu dan kai abin da yake da ganganci ka zo bashin malami sai kuskure kai to malami ya ce ka je babu komai to fa a gurin Allah akwai komai daga Allah ya sani da kuskure kai shi ya bada fatuwa ne gurin abin da yake to dan haka wani tsoron Allah mu kiyaye har yanzu muna cikin suratu ghafir a jiya mun tsaya kan aya ta sanawa muka tsaya ta 68 za mu tashi kan aya ta 69 kenan ko bismillah
ta'awu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون
نعم الله يشي ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أشيبك غليبة زواغ وأن دسنا ينجايا دنغني دا آيو ين الله أنا يصرفون تيا يا أكي جو يدسو الذين كذبوا بالكتاب وأن دسك قرية دا لتات وبما أرسلنا به رسولنا دا أبن مكا أيكو من ذنم دشي فسوف يعلمون دسنو ذا سسنو إذ الأغلال في أعناقهم يا إندا وما قميت suke kuntace a cikin wuyansu wasalasilu da kuma sarqa yushabuna ana jinsu fil hamim a cikin ruwan zafi thumma bin nari yusjarun sanna a cikin wuta kuma ake zuba su ake jefa su a cikin wuta Allah mai daukakin sarki yana fadawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa baya mamaki ga waɗannan masu karyatawa da ayoyin Allah alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati Allah ashe abin mamaki ba ga waɗannan da suke jayayya cikin ayoyin Allah ba suna jayayya cikin gaskiya suna jayayya tare da banna ta yaya ake juyar da hankulansu ta yaya abin akwai ban mamaki ta yadda da ayoyin Allah bayyanannu waɗanda a sura din mun karanta bayanin wasu daga cikin ayoyin Allah din tun daga abin da ya shafi halittar sama abin da ya shafi halittar ƙasa abin da ya shafi saukar da ruwa rayawa da halittar ɗan adam to ta yaya masu yin jayayya cikin ayoyin Allah zai zama suke kaucewa suke shiga wani guri suke bar abin da yake gashi a fili anan malamai na cewa alam tara anan ar-ru'ya ilmiya ake magana akwai gani na ido akwai gani na ido akwai abin da za a ce baka gani ba ana nufin da idonka akwai abin da za a ce ba gani ba ma'ana me za ka ce akan ana nufin baka sani ba to anan ru'ya ce ilmiya ma'ana akwai abin mamaki dangane da masu yin jayayya da ayoyin Allah ta yadda ake juyar da su alhali ga abubuwa Allah ya bayanin su a fili allazina kazzabu bil kitab su ne wanda suka karyata da littafi ma'ana suka karyata abin da Allah ya saukar da littafi wa bima arsalna bihi rusulana da abin da muka aiko manzanninmu da shi na shiriya da bayani waɗannan masu ƙaryatawa da Alƙur'ani masu ƙaryata siffar da aka baiwa annabawa masu ƙaryata abin da annabawa suka zo da shi waɗannan ba su ne masu jayayya cikin ayoyin Allah su ake nufi da masu jayayya cikin ayoyin Allah nan an ƙara mana bayanin kamar kowaye shi aka yi bayanin su ne masu ƙaryata littafin Allah da ƙaryata manzanni saboda manzanni suna zuwa da ayoyi ne bayyanannu suna zuwa da ayoyi da ake karantawa kamar manzon Allah ya zo mana da Alƙur'ani Alƙur'ani muna karanta shi sannan kuma Alƙur'ani ya mana bayanin ayoyi kauniyya waɗanda suke muna ganin su ga sunan na sama da ƙasa da sauran al'amura da Allah
ya halitta wanda suke zo na cancantar Allah da bauta. Allah ya ce fa sawfa ya'lamun, da sannu za su sani. Wannan tsoratarwa ne da jan kulli da alƙawari na azaba, domin cewa sawfa ya'lamun ma'ana da sannu za su sani cewa akwai Allah madaukakin sarki zai kama su. Akwai lokacin da Allah madaukakin sarki zai kama su, za su koma zuwa gare shi. Da haka wannan ana jan kulli, kada mutane su zama haka, kada mutum ya zama haka. Yana jayayya cikin ayoyin Allah, yana karyata littafin Allah, yana karyata abin da manzanni suka zo da shi. To kada mutum ya zama haka, domin duk wanda ya aikata haka to da sannu zai sani. Sai aka ce idil aghlal, yayin da kumakumai abin da ake kuntace su da shi, ma'ana kukumi da za a sanya musu, fi a'naqihim, a cikin wuyayensu, wasalafin, da sarka. Wannan ana bayanin irin yadda za a ɗaure su a lokacin wannan. A wannan lokacin za su gane cewa abinda suka yi ba daidai ba ne, saboda mai yansun shi da cikin wuta. Shi yasa a wani gurin Allah yake faɗa mana cewa za a ce hazihi jahannamul lati yukazzibu biha almujrimun, wannan ba ita ce wutar jahannama wadda masu ƙaryatawa suke ƙaryatawa. To yanzu ga shi nan suna cikin ta, ya tsufo da bainaha wa baina hamimin an, suna kai kawo tsakaninta da kuma ruwan zafi. Idan sun shiga wuta ta ƙona su, sai su ji buƙatar ruwa. Idan sun fito suka ga ruwa, suna zuwa a cikin ruwan zafi ne. Idan sun shiga ruwan zafin ko sun sha abin ya ƙona su, kuma sai su daɗa bazamowa ta dawo cikin wutar. Ya dogo da baina ha wa baina hamimin an, suna kai kawo su je can su je can. To shi ne a nan ma ake gaya mana, Allah ya ce fa sawfa ya'lamuna, za su sani a wannan lokaci, idil aghlalu fi a'naqihim, yayin da kunkumi yake cikin wuyansu, wasalafin, da sarƙoƙi. Domin a cikin abinda za a sanya ɗan wuta da shi akwai sarƙa. Za a ce khudhuhu faghullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku, a ce a sanya cikin sarƙa kamun 70. To ana Allah ya ce yushabuna, ana jan su a cikin wannan sarƙa din, ana jan su a ciki zuwa ga cikin wuta, an ɗaure su an kulle su, fil hamim, cikin ruwan zafi, thumma fil nari, sannan cikin wuta, yusjaruna, ake jefa su a ciki, ake cika su da cikin wannan wuta din. Saboda me? Saboda abin da suka aikata wanda yake mummuna. A wani gurin Allah ya ce wa ashabu shimal, ma ashabu shimal, ma abota hagu, me ya sanar da fi suwaye ma abota hagu, wani irin hali suke, fi samumi, suna cikin ma'ana wahala, suna cikin zafi, suna cikin azaba, wa hamim, da ruwan zafi. Fabali'una min halbut, Allah yake cewa wa zillin min yahbu la baridin wala karim, za su ga cikin wahala, cikin azaba. Haka nan a wani gurin Allah madaukakin sarki yace summa innakum ayyuhadhdhalluna almukazzibun, ku waɗannan fatattu masu ƙaryatawa, la akiluna min shajarin min zaqqum, za ku ci daga bishiya wadda take ta zaqqum. Fabali'una min halbutun, za su cika cikin su da ita. Sannan fasharibuna alaiha alaihi min alhabib, za kuma sharuwa mai zafi bayan sun ci wannan abinci wanda yake na bishiyar zaqqum, mai tsananin daci da tsananin wahala da rashin daɗi. Allah ya ce su sannan zo sha wannan ruwan zafi, fasharibuna shurbal hil, za su yi mai sha, irin wanda raƙumi wanda ya samu cutar ƙishirwa zai yi sha, haka za su sha wannan ruwan. Amma kuma ba zai amfane su ba, saboda mai? Saboda sabawa Allah madaukakin sarki. Da haka a waɗannan ayoyi akwai jan kulli ga masu ƙaryata ayoyin Allah, ga masu jayayya cikin ayoyin Allah, da masu ƙaryata littattafan da Allah ya saukar, da ƙaryata manzanni cewa in ba su tuba sun bari ba, to akwai lokacin da za su shiga cikin wutar jahannama, za su shiga cikin wahala tare da ɗauri da kuma shan ruwa mai tsananin zafi. Sannan kuma a jirma ya su cikin wuta, Allah ya kare. Sannan Allah ya ce ni
kunna qila lahum ayna ma kuntum tushrikuna min dunillah qalu dhallu anna bal lam takun nad'u min qabli shay'a كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين
التي ثم قيل لهم سنة أشيد سوء أينما كنتم تشركون إنا أبن لكي هداوة في شركة لشي من دون الله كما بايم الله قالوا استظلوا عنا ثم تيمنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا مما مكسن شيء منا بوتا وولا أبقبان حكبا وولا أبن لكي بوتا كذلك يذل الله الكافرين حكى أن لا يكي مسد كافرين ذلكم وانا أبن لكي ساميسوا بما كنتم تفرحون وانا أبن لكي ساميكوا سودا أبن لكي كسن شيء كنا يي تفرحون في الأرض بغير الحق كنا يفرح شيء دفاليا أبايا تتابع حكيبا وبما كنتم تمرحون دا أبن لكي يي نا جدا إيدا والولا أدخلوا أبواب جهنم ذا أشيد السوق شغفه في متجهنم خالدين فيها كنا ما سدى وما أشكي فبئس مثوى المتكبرين كذا مقوما كما سجر من كي الله بدأ بكل سركي شغف لباب بيانه abinda zai wannan nan ba su karyata ayoyin Allah ba su karyata manzanni bayan an sanya su a sarka an sanya su cikin kunkumi an kuntace su a ciki an jawo su zuwa ruwan zafi sannan an sanya su cikin wuta sannan Allah ya ce sun baqira lahu sai a ce da su aina ma kuntum tushrikuna min dunillahi ina abinda kuke hadawa ku bauta kuma bayan Allah wanda ina kuma kanku ina abubuwan da kuke bautawa waɗanda kuke rai cewa za su cece ku a gurin Allah har kuke cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa mu ba ma bauta musu face sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah to yau suna ina su zo su taimake ku su ka muku agaji wannan tambaya da za a yi musu dan ƙara bakanta musu da kuma ƙara sanya su cikin damuwa tunda idan mutun yana zaton zai samu wani abu a gurin wani zai bashi kariya yayin da abin zo masa yayin da kuma bai bashi kariya ba to zai shiga damuwa to da haka ina waɗannan abubuwan da kuke bautawa kuma bayan Allah qalu fi tadallu anna sun bace mana sun tafi ba su yi mana amfani ba zahabu falam yanfa'una sun tafi ba su yi mana amfani ba domin riga mun karanta ayoyi da dama cikin alqur'ani duk wanda ya bautawa wani wanda ba Allah ba to ranar tashin alkiyama a ranar da yake ganin ya fi bukatar wannan abu a ranar wannan abu zai barranta da gare shi zai bace masa zai kima ma'ana kula shi to da haka za su ce ai babu su ya Allah ba mu gansu ba sannan kuma sai su wata magana su ce ballam na kunna du'u min qabli shay'a ai mu ba mu kasance muna bauta wani abu gabanin haka ba malamai suka ce anan suna kokarin su musanta bauta waɗancan abubuwa su ce su ba su bauta musu ba kamar yadda Allah ya gaya mana a wata surar summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki za su ya wallahi ya ubangiji mu ba masu yin shirka bane za su yi ƙarya kenan to waɗannan ma anan ma ƙarya suke yi ce ai mu ba ma bauta wani abu kuma bayan Allah to amma Allah ya sani babu yadda za a yi mutum ya yi abu kuma ya ce bai yi ba a ranar tashin alkiyama kuma ya sha domin ranar babu ƙarya in ba mutum ya yi ƙarya ba za ta amfane shi ba sai Allah ce kazalika yuzullullahu alkafirin haka Allah yake batar da kafirai mana haka za su wayi gari su tashi babu komai a tare da su haka za su wayi gari babu komai a tare da su sai Allah ce zalikum wannan abin da ya faru gare ku aya dalilin wannan bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairi alhaq saboda abinda kuke yi na farin ciki anan a duniya ba tare da haki ba mana walwala ce amma a cikin abinda Allah ya hana kina wanda ya gwada mana akwai farin ciki da shari'a ta yadda da shi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un falala Allah da rahma Allah ku farin ciki kana musulmi ce ka ji dadi ka gode wa Allah kai farin ciki Allah ya baka abinci na halal kati ka ji dadi sai ka ce alhamdulillah kai farin ciki Allah madaukakin sarki ya kare ka daga wani abu da yake karo ka na musiba ko na rashin jin dadi ka tsira sai ka ce alhamdulillah kai farin ciki duk wannan abu ne da shari'a ta shar'anta amma da zai farin ciki cikin abin da yake na sabon Allah
cikin abin da Allah ya hana wanda zai yi dukiya sai je shi ya sai giya ya sha sai shi kuma jin dadi yana walwala ko wanda zai yi dukiya ya tafi gurin da ake haramu je ya aikata wannan kuma ya ji dadi yana walwala ko wanda zai yake bauta wa wani Allah ya dau dukiya sai ya ta bauta wa wani Allah kuma ya zama yana walwala shi wannan farin ciki ne wanda ba na gaskiya ba irin wanda mutanen qaruna suka ga masa kace la tafrah inna Allah la yuhibbul farihi kada kai irin wannan farin ciki da ya hada da fariya da jin cewa ni na fita da cewa ni ne nake da shi da manta cewa Allah ne ya ba mutum kamar da muka karanta a baya to duk irin wannan farin ciki ne da gairi haƙi to ranar tashi alkiyama za a ce wannan daga cikin abin da ya ja muku wannan kuna yin farin ciki ne هذا الذي أنتم فيه وانا أبين دفكي سكي جزاء على فرحكم ساكمكوني كم فرنشكم في الدنيا الدنيا بغير الحق باتارد حكي با سنم دا أبين دفكي كفتن شيء تمرقون كنا يين أول ولا نا شيء آية نين أبين دفك قدامة تولنا ساكمكوني wannan abin da kuke shine abin da yayin muku da wannan ashe wannan yake nuna mana Allah ya mutun ni'ima ko ce irin ni'ima ce to ji tsoron Allah a cikin wannan ni'ima din Allah ya maka ni'ima ta dukiya to ka ji tsoron Allah a cikin wannan ni'ima din kar kai abin da Allah ya hana kar kai fariya kar kai alfaqari kar kai ibin Allah kai girman kai Allah ya maka ni'ima ta lafiya to ka gode wa Allah ta hanyar yin abin da yake so da wannan ni'ima ta lafiya kada ka nika shiga haramun ko kai abin da Allah ya hana Allah ya maka ni'ima ta ilimi ko wani irin ilimi ne na addini ko na zamani to ka gode wa Allah cikin wannan ni'ima din kar kai abin da Allah ya hana dan ranar tashi alkiyama wannan farin ciki zai juya ya koma bakin ciki zai juya ya koma damuwa za a dinga ce musu azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya kun ji dadin ku kun tafi da dadin ku a rayuwarku ta duniya da haka yau za a yi muku azaba da wannan abin da kuka yi wanda yake ba daidai ba sai a ce udkhulu abwaaba jahannama ku shiga kowace wajen jahannama da wannan dai kamar Imam Ibn Ashir yake cewa wancan abuwan da za a yi musu na sawa a sarka da ja kamar kafin su shiga wutar ne za a jawo su zuwa ga wannan ce amma kuma an duba ta wani bangare ce kuma ba lalle ba ne zama ka zai yi za a yi amma an yi takalimi da tafsiri za a ce shiga cikin wutar jahannama amma me yake faruwa yayin shiga da kuma in sun shiga shine abin da aka ambata mana kafin a ga wannan wuri din ku shiga wutar jahannama khalidina fiha kuna masu dawama a ciki sai Allah ce fa bisa maswal mutakabbirin tir da makoma ta masu girman kai tir da masauki da gurin zama wanda yake akwai azaba da kaskanci a ciki mai yawa shine ga waɗanda suka yi girman kai ga ayoyin Allah su bai abinda Allah madaukakin sarki ya umarni ba to tir da makoma wanda za su kasance a ciki sai Allah ya ce
fasbir inna dallahi haqqo fa inna yannaka ba'dallazina idun aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un
fasbir Allah ya ce kai hakuri inna wa'da Allahi haqqun haqiqa al-qawl Allah gaskiyan fa imma nuriyannaka ba'da allazi na'iduhum ko dai mu nuna maka sakin abinda muka yi musu alƙawari na azaba da zai same su aw natawaffayannaka ko kuma mu karɓi rayuwarka fa ilayna yurja'un duka dai gare mu za su dawo bayan Allah ya gaya mana irin hali na waɗancan masu karyatawa da ayoyin Allah masu girman kai wanda za su shiga wuta sai Allah ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam fasbir fa ya haƙuri ana lallashi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haƙuri akan waɗanda suka karye tashi daga cikin mutanen shi ya sani Allah zai cika masa wannan alƙawari na nasara da samun ɗaukaka da cin galaba akan waɗannan mutane kuma zai sanya kyakkyawan ƙarshe gare shi shine fasbir ka yi haƙuri inna wa'dallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne wannan ana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka lamar yake da duk wanda yake kan gaskiya yake kira zuwa ga gaskiya to yayi hakuri ma'ana kada ya daina abin da yake na karantarwa da ilmantarwa sannan kuma kada wannan kalle tashin da ake yi da abubuwan da ake gaya masa ya jawo ya daina yi yayi hakuri kuma alƙawarin Allah gaskiya ne alƙawarin nan da Allah ya yi
na cewa zai taimake shi, zai dora gaskiya akan ƙarya gaskiya ne, zai iya kasancewa yana raye ya gani, zai iya zama bayan ya koma zuwa ga Allah. Shi ne abinda Allah ce, fa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'idu, ka sani ko dai mu nuna maka sashen abinda muke musu alƙawari na azaba a nan duniya. Allah ce zai yiwuwa mu nuna maka, kuma in ka bi tarihi abinda ya faru kenan. Wanda Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna masa yadda ya kama waɗannan mutane kan a nan duniya. Shi ne abinda malamai suke faɗa tun a yakin Badar. Shi yakin Badar shi ne yaƙi na farko babba da aka yi a cikin addinin musulunci, kuma shi ne yaƙin da kamar aka yi gwaji daga lokacin kafirai suka tabbata cewa musulunci ya yi ƙarfi, kuma yanzu musulunci ya wuce, yanzu a ce za a rufe shi ko za a hana shi. Shi yasa Allah ya kira ranar yakin Badar da yawmul furqan, yawmul taqal jam'an, rana ce da Allah ya rarrabe tsakanin ƙarya da kuma gaskiya. To wannan yaƙi din a ciki Allah ya ƙasƙanta kafirai, duk da musulmai suna da ƙaranci ba su kai yawan kafiran ba, ana maganar mutum 300 da wani abu, kafirai kuma ana maganar mutum 1000 da wani abu. Sun sannan kafiran sun fi makamai, sun fi ababen hawa, suna yanka raƙumi 9-10 a kullum su ci su sha. A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai waɗanda suke da abin hawa ɗan kaɗan ne ba su ce ya sun hannu ba, bal manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Ali da Marsad ibn Abi Marsad al-Ghadri su uku suke hawa raƙumi ɗaya a yayin da za a je gurin da za a yi bada. Idan an wannan yawo aka yi tafiya da raƙumin zuwa wani guri, sai kuma a tsaya sai wani ya hau ɗayan wancan kuma ya sauka saboda ƙarancin abin hawa ɗin. Saboda Badar, tsakanin Badar da Madina akwai ɗan tafiya za ta kai kilomita 100 ko makamancin haka. To ka ga kenan an fito, ko manzon Allah bai tuda jiyar yaƙi ba, don haka babu makamai na yaƙi a tare da su masu yawa. Amma sai waccan Qurayshawa suka ji labari, suka ji labari cewa ga manzon Allah ya fito zai kare ayari wanda ya so da dukiyarsu, da haka bari su zo su kare dukiyarsu. Abu Sufyan ya aika musu ku zo ku kare dukiyarku, suka yi shiri kuma suka fito. Suka fito kuma da dukkan alfahari da ji da isa, suna ganin yanzu za su je su murkushe musulmai sai da jin labari zai yaɗu kuma ko ina ya zama ana jin tsoron Qurayshawa, ana jin tsoron taɓa dukiyarsu. Yanzu Allah da ya taho ya ji labari cewa sun ce ba za su koma sai sun zo Bada, da haka manzo Allah ya shawarci sahabbai da mutanen Makka da na Madina gaba ɗaya suka haɗu a kan cewa lallai a tsaya sun goyi bayan manzo Allah, duk inda zai je ya je da su, ba za su ja da baya ba. To haka aka zo aka buga wannan yaƙi, kuma a wannan yanayi din da karancinsu, duk da karancin makaman da ke gurinsu, Allah ya ba su nasara, ya aiko mala'iku. Mala'iku suka sauka aka kashe waɗannan kafirai, sai da aka kashe mutum 70 ko manya-manya, aka kama 70 saura kuma suka gudu. To ka ga kenan abinda Allah ya faɗa, ya ce ko dai mu nuna maka sashen abinda muke musu alƙawari, shi ne abinda Allah ya nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Banda wannan Allah ya nuna masa buɗe Makka, garin Makka da aka fitar da manzon Allah daga ciki. Manzon Allah ya fitar daga Makka duk da yana kan garin, guri ne da aka haife shi ya tashi a ciki, amma manzon Allah ya fita saboda waɗannan kafirai. Sannan sahabbai suka yi hijira, wanda ba za su yi hijira ba kuma suka zauna cikin wahala, sai ga shi Allah ya dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin izza, cikin ɗaukaka. Addinin musulunci ya ɗaukaka, manzon Allah ya shigo aka tsaftace ɗakin Ka'aba, kuma duk wani wanda yake kafiri ko dai wanda ya yi kauya ko kuma wanda ya musulunta ko wanda ya gudu, da haka nan ma wani buɗi ya zo musulunci ya duko ina. To shi ne Allah yake gaya ku, yake faɗa a nan, fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'idu, ko dai mu nuna maka sashen abinda muke musu alƙawari, wanda kuma haka ne ya faru. Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sashen na abinda ya musu alƙawari, aw natawaffayannaka, ko kuma mu karɓi rayuwarka ka dawo zuwa ga Allah madaukakin sarki ba tare da ka gani ba. To in hakan ma ya faru, fa ilayna yurja'un, gare mu za su koma. Da haka ne sun dawo wurin Allah madaukakin sarki za dai su gamu da abinda Allah ya faɗa. Da haka ko ina aka je aka dawo, kada manzon Allah ya samu damuwa, haka kuma duk bai da'awa zuwa gaskiya kada ya samu damuwa, ya ci gaba da yin da'awar shi, kada ya bari ko dai a karɓa ko kuma ya koma zuwa ga Allah yana cikin girma kuma Allah madaukakin sarki zai nuna ayarsa ga waɗannan waɗanda suka karyata abinda manzo ya zo da shi ki Allah ce
wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayk wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idhnillah fa idha jaa'a amru llahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalika
rusulan hakika mun aiko da manzanni min qablika gabaninka minhum man qasasna alayka daga cikin su akwai wanda muka baka labarin su wa minhum daga cikin su man lam naqsus alayka akwai wanda ba mu baka labarin su ba wa ma kana li rasulin an yatiya bi ayati bayuwa ga wani manzo yazo da wata aya illa bi idhnillah sai da idhnin Allah فإذا جاء أمر الله إذا لمرئ الله يدو قضي بالحق لا يكون شيء لغسيا وخسر هنالك المبطلون كما أنا ولن لسكي ما سوء فاتعوى ما سوء كافر شوى ذاتي أسارى ذات سادي الله مدعو بكل سجل سيغيا والنبي صلى الله عليه وسلم شوى بشيني فرقم وندا أن لا يأيكوبا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك من أيكو دا من ذهي قبانك يا رسول الله لأنك من ذهي الله صلى الله عليه وسلم ya zo gabanin yazo an aiko da manzanni wanda a cikin alqur'ani Allah ya ba mu labarin su daban-daban kamar yadda Allah ya ce anan minhum man qasasna alayka a cikin su akwai wanda mun baka labari kamar annabi Musa kunga Allah ya ba da labarin shi a wurare da dama cikin alqur'ani kamar annabi Yusuf Allah ya ba da labarin shi a cikin alqur'ani sura guda wanda suke ba da labarin annabi Yusuf kamar annabi Hud kamar annabi Salih kamar annabi Lut kamar annabi Ibrahim kunga waɗannan duk manzanni ne da Allah ya aiko kuma ya ba da labarukan su a cikin alqur'ani sannan akwai waɗanda mallam na qasus alayka wanda ban baka labarin su ba wasu Allah ya ambace su ambato kullum amma ba a da tafasil ba a da labari dilla na rayuwar su irin su Zulkifli da Allah ya ambata irin su Aliyasa irin su Ilyas kaga waɗannan an ambace su a cikin alqur'ani to da haka a ciki akwai waɗanda an ambace su amma ba a da labarin su dalla akwai kuma ba gaba ɗaya waɗanda Allah bai ambata ba wasu an yi ishara zuwa gare su alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'di musa idh qalu li nabiyyin law suka ce wa annabin su wani annabi ne kaza anan ba ambata mana sunan annabin ba inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahku bi annabiyyuna alladhina aslamu Allah ya ce muna hukunci da tawratu wadannan annabawa kaza annabawa ba gaya mana surayen su ba an dai faɗi su a dunkule to wannan shine abinda Allah yake faɗa nan akwai waɗanda manzon Allah Allah ya bashi labarin su ko dai ta hanyar alqur'ani ko kuma ta hanyar wa'i da Allah ya yi masa domin manzon Allah ana mai wa'i kala biyu akwai wa'i na alqur'ani akwai kuma wa'i na sunna wanda manzon Allah yake faɗa sunna ma wa'i ce daga Allah madaukakin sarki to ko dai wani annabi zaka manzon Allah ya bashi labarin shi ta hanyar abinda aka yi masa wa'i wani sa'in ya ambaci suna wani sa'in kuma baya ambatan suna ya ce wani annabi daga cikin bani isra'ila ya yi kaza ya yi kaza to Allah yake cewa akwai wanda mun baka labarin su akwai wanda ba mu baka labari ba abinda ake so ga mutum musulmi shine yi imani da duka annabawan Allah waɗanda Allah ya ambata yi imani da su cewa Allah yana da annabi mai suna kaza Allah ya aiko shi cikin alqur'ani an ambaci annabawa 25 da sunayensu Allah ya ambaci guda 25 to waɗannan 25 din da ka karanta kai imani akwai su sannan waɗanda Allah bai ambata ba sai dai Allah ya ce ya aiko da manzanni a wurare da dama wala qariba asna fi kulli ummatin rasula mun aiko da kowace al'umma manzo kaga nan an ce kowace al'umma al'umma kuma suna da yawa da sauci to sai kai yadda akwai waɗannan manzanni duk wani manzo da Allah ya aiko da wani annabi da Allah ya aiko ka san shi ko baka san shi ba ka yi imani da shi shi ne la tufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma raba wani mutum mun yadda da wannan ban yadda da wannan ba shi yasa addinin musulunci zaga shi ne addini da yake tabbatar da annabawa yake tabbatar da imani da annabawan da suka gabace shi inda yanzu musulmi zai ruci ya yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai imani da annabi Isa ba to musulunci shi bai karbu ba ko shi ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai yarda annabi Musa ba musulunci shi bai karbu ba dole sai ya yarda annabi Isa annabin Allah ne Allah ya aiko shi sai ya yarda annabi Musa annabin Allah ne Allah ya aiko shi kisa wani malami yake cewa a lahira in an ce ga aljanna ba wanda zai shige ta sai wanda ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda haka ne lamari yake kun ga yahudu ba za su shiga ba kiristoci ba za su shiga ba tunda ba su yi imani da manzon Allah idan ku an ce ga aljanna ba wanda zai shige ta sai wanda ya yarda annabi Isa annabi Allah ne Allah ya aiko shi musulmi za su shiga ko aka ce ga aljanna ba wanda zai shige ta sai wanda ya yi imani annabi Musa annabi Allah ne musulmi za su shiga amma yahudu da nasara su ba za su shiga ba saboda saboda ba su yi imani da manzon Allah ba amma mun yi imani da manzon Allah mu mun yi imani da annabi Isa mun yi imani da annabi Musa dan haka wani ba yahudu yanzu ba zai daga mana kai yace ai annabi Musa na su bane sai mutum kuma na mu haka dan wani kirista ba zai daga mana kai yace annabi Isa na shi bane sai mutum annabi Isa na mu ne bal ma mu ne muke kan abin da yazo da shi ko kun kauce kun bar abin da yazo da shi shi ya zo da kira ne zuwa ga bautawa Allah kira ne zuwa ga yin abinda Allah yake so da barin abinda Allah ya hana ya zo da yin bishara ba da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da haka mu yau da muka yi imani da manzon Allah mu da muka yi imani da annabi Isa da mun gaskata da wasu da abin da yake so da shi to da haka abinda ake so ga musulmi kenan yayi imani da duka annabawan Allah gaba daya wannan aya take nuna cewa akwai annabawan da Allah bai ba da labarin su Allah kwata-kwata bai ambace su ba kuma haka Allah ya bar lamari akwai wanda kuma Allah ya ambace su kamar yadda muka faɗa akwai wanda ma ambacin su ya zo da yawa kamar annabi Musa da kissa shi a wurare da dama saboda kamanceceniya ne yake da ita da annabi sallallahu alaihi wasallama ta bangaren yawan al'umma ta bangaren wanda ya kira ta bangaren yadda ya sha wahala akwai kamanceceniya tsakanin annabi Musa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Isa kuma ya yi bishara da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ma'ana littafin sana injila da kuma cikin abin da ya zo da shi kamar yadda Allah ya gaya duk da canje-canjen da aka waɗanda da tafai har yanzu akwai gurare da masana suke iya fitowa da suke nuna cewa wannan ishara ce ta zuwan manzon Allah cikin wannan da tafai ina iya tana shekarun baya an tattauna tsakanin wani musulmi masanin Bible da kuma wani kirista dangane da bayanin shin littafi mai tsarki ya yi bishara da zuwan manzon Allah ko bai yi ba to ya ka fito da wasu wurare ce kaga nan ba da aka ce kaza da kaza da kaza to wannan bayanin ne na zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da an tattauna wannan da jaddabai amma akwai gura akwai abubuwa da ba za su iya bacewa ba kuma ana iya fahimta a cikin su kun ga yanzu kana bibiyar masu karanta Bible su yi wa'azi da shi waɗanda suke da ido a wannan fanni za ka suna yin kalubale kuma ba iya amsa musu su ce a cikin Bible a kawo musu inda annabi Isa ce shi Allah ne kuma a bauta masa sai da in sun yi sai dai a kawo can duk da cikin zarfi ta ba to wannan na farko yana na maka asalin abin daga Allah ne cikin zarfi aka yi to shi yasa ba za a rasa wata nau'i na gaskiya a cikin abin da suke da shi ba amma an cancanta duk da an cancanta wannan gaskiyar kuma tana iya fita to ana Allah ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amfanin ambaton wannan ga annabi sallallahu alaihi wa sallama shine da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lallace shi da wannan cewa manzanni sun zo gaba ne su ma kuma an karyata su an musu irin yadda aka yi maka da haka kun ma kun tafi da ake na rusul ba kai ne farko cikin manzanni ba wasu zo dan haka abin da aka yi maka kai ma kai hakuri sai Allah ya ce wa ma kana li rasul bai wa ga wani manzo an ya ce bi aya ya zo da wata aya illa bi idnillah sai idnin Allah domin waɗannan kafirai suna sanya waɗannan manzanni a gaba su ce ba za mu imani ba sai kun zo mana da kaza sai an yi mana kaza to sai Allah ya ba manzannin ayoyi shi ne abin da ake kira mu'jiza to duk da wannan Allah yana cewa ba zai yi wani manzo ya zo da wata aya ba sai da izinin Allah yana zuwa annaba suna zuwa da ayoyi ne da izinin Allah izini kauni ma'ana izini da Allah ya bayar cewa wannan abu ya faru sai kuma abin ya faru ba wai kullun annabi ne in yaga dama ba zai zo da abba kon abu a yana zuwa ne da izinin Allah shi annabi Isa ya raya wadanda suke matattu da izinin Allah dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wata ya kage da izinin Allah haka nan manzo Allah ruwa ya kubo a cikin hannunsa da izinin Allah wanda duk wadannan abubuwa suna kasancewa ne da izinin Allah da haka ku wadannan kafirai yauka sa manzo Allah a gaba kuke cewa yazo da kaza yazo da kaza yazo da kaza kamar da aka yi babu labari cikin suratul al-Isra cewa ba za ni imani da kai ba sai kai kaza kai kaza kai kaza to ya sani manzo baya zuwa da wata aya mai tilqa'i nafsi ni da kanan kanki ba ce sai izinin Allah ba da cikin sani dan haka Allah ya ce fa idza jaa amrullah idan lamarin Allah yazo amrullah yana ana nufin azaba kun yi imani to ku jira in azaba ta zo daga wajen Allah qudiya bil haqqi za a yi hukunci an riga an yi hukunci da gaskiya mu'minai za su tsira kafirai za su halaka shi yasa Allah ya ce wa khasira hunalika al-mubtilun masu fanna za su yi hasara a wannan waje za su tabi waɗanda za su tsira su ne kadai mu'minai waɗanda suke kan tafarki na gaskiya cikin wannan aya ko cikin waɗannan ayoyi da muka karanta akwai lallashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kira zuwa ga yin hakuri da tabbatar da cewa alƙawarin Allah gaskiya ne Allah baya saba alƙawari sannan a cikin waɗannan ayoyi har wa yau akwai abin da yake nuna cewa Allah ya aiko manzanni da yawa akwai hadisi da yazo da maganar idan take su akwai kuma maganganu na malamai dangane da tantancewa tsakanin annabawa da manzanni domin akwai bambanci tsakanin annabi da manzo kamar yadda malamai suke yin bayani to Allah ya aiko manzanni da annabawa da yawa wasu Allah ya bada labarin su kuma a cikin alqur'ani kuma a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma manzo yana zuwa da mu'jiza ne da izinin Allah madaukakin sarki amma duk wanda bai imani da abin da manzo yazo da shi ba to ya sani idan lamarin Allah yazo to babu yadda zai yi tsira babu wanda zai tsira sai wanda yabi Allah yabi annabin Allah madaukakin sarki ina ga manzo mu tsaya Allah kai mu gobe za mu ƙara da wannan sura din kuma sai mu yi fice Allah kai mu shekara mai zuwa abin da muka karanta dai Allah ya ba mu dada wanda idan ka kuskure an ga ya kuma ne ba mu ikon jarawa Allah ya ba mu zama lafiya a ƙasar mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya wadanda ba su da lafiya Allah muna roƙon ka ba su lafiya wadanda kuma suke da lafiya Allah muna roƙon ka kara musu lafiya da wadata Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar mu gaba daya Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar mu gaba daya Allah madaukakin sarki ka taimaki musulunci da musulmai kar ya kafirci da kafirai Allah madaukakin sarki ka ba al'ummar musulmi zama lafiya da kwanciyar hankali سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين